fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranci a ciki, kuma a nan ne mazauninsa da shi da iyalinsa ta fitar da sanarwar da ke juyayin wata tangarɗa ta sha'anin tsaro da aka samu a ranar Alhamis, inda shugaban ƙasar ya ce ya ba da umarni ga babban safetin yan sandan Najeriya domin ya gudanar da cikakken bincike akan lalurar da ta kai ga akai harbi da bindiga, ko da ke shugaban ƙasar da iyalansa suna zaune cikin ƙoshin lafiya. Wannan barazanar ba ta kawo cikas akan wani sha'anin tsaro a fadar gwamnatin ba. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya nuna gamsuwa ga irin matakan da ƙasar ke ciki dangane da wanda suka yi juyayin akan barazanar da aka samu, tare da ba su tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari da iyalinsa ba sa cikin wata lalura ko ta tsaro ko ta sha'anin coronavirus da ke bazuwa a cikin duniya gadan-gadan. Na nemi Malam Garba Shehu ya yi min ƙarin haske dangane da sanarwar da ya bada a madadin fadar gwamnati, inda yake cewa:
Na farko dai mun ba da wannan sanarwa saboda mu ba da tabbaci ga masu saurare, musamman jama'a masu kaunar shugaba Muhammadu Buhari da suka tsunduma ma cikin damuwa shin ya yake. Ina so mu tabbatar cewa shugaba Muhammadu Buhari lafiya yake, kuma bai karanta wannan barazana ko saboda wai wannan ciwo na corona da ake yawo da shi, ko kuma a wannan fitina da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wasu jami'an tsaro an kama su ana musu tambayoyi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da cikakken umarni ga hukumar ƴan sanda su yi cikakken bincike akan wannan rahoto da aka samu, kuma mataki duk da ya dace na doka akan kowa ne da ya ɗauki wannan mataki.
Menene musabbabin wannan bayani, ganin cewa jita-jita ta bazu cewa rigima ce tsakanin iyalai da Sabiu Tunde, babban jami'i na fada shugaban kasa din?
To yanzu idan nake maka aika musabbabin wannan abu da ya taso, ko kuwa ne da wance kuwa ne, ai ka ga kamar ma ni na ma san sakamakon binciken da za a yi kenan. Wannan bincike na ƴan sandan muna fatan yayin da suka gama su za su fito su gaya wa duniya waye abu kaza ne ya faru, kuma wanda irin mataki ganin ya cancanta su ɗauka.
Ka yi maganar kare rayuwar da lafiyar shugaban ƙasa kuma da alƙawarin da ya yi na riƙe haƙoƙin 'yan ƙasa. Na ji 'yan ƙasa da yawa suna nuna damuwarsu a kan cewar barin waɗansu waɗanda ba su kare kansu ko kiyaye yaƙi da korona da sharuɗin da aka shimfiɗa a korona ba wurin yaƙi da ita zai iya sanya rayuwar shugaban ƙasa a cikin mawuyacin hali. Ba ka ganin 'yan ƙasa na da hujja su na damuwarsu cewa kada a yi saku-saku da abun da zai kai ga lafiyar shugaban ƙasa cikin haɗari?
A cikin sanarwar ta ba a fahimci cewa muna ɗora laifi akan wani wai cewa ko ya yi barazana ga lafiyar shugaban ƙasa, ko kuma a'a shugaban ƙasa ba zai iya kamuwa da wannan cuta ba. Ai idan aka lura tun da wannan ciwo ya kula a wannan ƙasa, aka kuma fahimci irin hatsari da yake da shi ga al'umma, duk wani mataki da za a yi na kare shugaban ƙasa ana ɗaukan sa ba za a yi takaici. Wani abubuwa da suka faru a baya musamman kamar ko rashi da aka yi na babban jami'i da ke fadar sa abba kyari ai darasi ne ga kowa ya san cewa wannan cuta ta corona ba da wasa take yi ba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.